Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Laraba 16 ga watan Yuni a shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji irin tsokacin da ƙwararru a fannin tsaro a Najeriya ke yi akan yunkurin gwamnatin jihar Kano na gudanar da aikin kidayar Fulani a jihar. Bayan haka za ku ji ci gaban wata hira da muryar Amurka ta yi da shugaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta Najeriya Abdulrashid Bawa akan irin kalubalen da hukumar ke fuskanta. Muna kuma tafi da rahoton mu na musamman da labaran wasanni daga Ghana. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin. Sojojin Isra'ila sun kai wasu harhare ta sama a zirin Gaza da safiyar yau Laraba, abinda ta ce martani ne ga harba balan-balan masu cinna wuta daga yankin Falastinawa. An kai harharen ne kan wasu sassa dake da alaka da kungiyar Hamas, kuma su ne na farko tun lokacin karewar yarjejeniyar tsagaita wuta da kawo ƙarshen rikici na kwanaki 11 tsakanin bangarorin biyu a watan da ya gabata. Kungiyar Hamas ta yi gargadi da cewar za ta dauki mataki idan ƴan kishin ƙasa na Isra'ila suka ci gaba da aiwatar da shirin suna tattaki a gabashin Kudus a ranar Talata. Ɗaruruwan mutane ne suka fito don yin tattakin, suna ɗan ganawa a wani lokaci a bakin ƙofar shiga Damascus, tsohon garin Kudus, kafin tafiya zuwa bangon yamma. Wasu daga cikin masu jerin gwanan sun yi tarera waƙoƙi suna nuna ƙin jinin Larabawa tare da yin watsi da tsawatarwa daga ministan harkokin wajen Isra'ila Yair Lapid, wanda ya rubuta a shafinsa na Twitter cewar irin wannan aikin abun kunya ne, kuma bai dace da addinin Yahudanci ko kasancewa ɗan ƙasar Isra'ila ba. Gabanin tattakin, ‘yan sanda sun amince da su bi ta hanyar da za ta bi ta ƙofar Damascus, amma kada su bi ta ciki su shiga unguwar Musulmai. Ƙofar shiga garin wuri ne da Isra'ilawa da Falastinawa suka yi ɗauki ba daɗi a cikin watan Afrilu da Mayu. Kwamandan da ke kula da ayyukan sojan Amurka a yankin gabas da tsakiya ya ce burin Iran na sayan wani tauraron ɗan adam na zamani daga ƙasar Rasha ba shi da wata barazana ga tsaron Amurka a yankin. A wata zantawa da muryar Amurka, General Frank McKenzie, kwamandan rundunar sojan Amurka ta tsakiya, ya ce tauraron ɗan adam ɗin na Canopus V na Rasha ba shi da tasiri wajen kai harhare. Ya ƙara da cewar da gaske ba za su iya cimma wani abu mai yawa da shi ba, da alama zai ba su damar ganin wani abu kamar girman motar bus ta ‘yan makaranta wanda ba wani abun damuwa ne gare mu ba. A farkon wannan watan, jami'an Amurka da na gabas ta tsakiya sun faɗa wa jaridar Washington Post cewa jami'an sojan Iran sun tsunduma wajen ƙoƙarin samun tauraron ɗan adam ɗin, kuma sun yi tafiye-tafiye zuwa Rasha tun daga shekarar 2018 don aiki kan yarjejeniyar sayan tauraron ɗan adam. Ya ce yayin da ake sayar da Canopus V don amfanin farar hula, jami'an sojan Iran sun tsunduma wajen ƙoƙarin sayansa. Kuma shugabannin manyan jam'iyyun juyin juya halin musulunci na Iran sun yi tafiye-tafiye da yawa zuwa Rasha tun daga 2018 don taimakawa tattaunawar yarjejeniyar. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Wani sabon bincike da aka gudanar a ƙasar Amurka ya nuna cewar kusan kashi 25 cikin 100 na waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 sun sami sabbin matsalolin kiwon lafiya bayan bincikensu na farko. Wata ƙungiya mai zaman kanta mai suna Fair Health a Turanci ta yi nazarin ikirarin inshoran lafiya na kusan mutane miliyan 2 tsakanin watan Fabrairun 2020 zuwa watan Fabrairun wannan shekarar. Binciken ya gano sabbin yanayi ga waɗanda aka kira da daddun marasa lafiyar COVID. Da ya hada da ciwo, matsalolin numfashi, hawan jini, yawan matakan cholesterol da kasala. Sabbin cututtukan sun shafi majinyata na kowanne ajin shekaru, gami da yara, har ma da marasa lafiya da ke da alamar bacin rai ko kuma ba su da wata alamar cuta kwata-kwata. Binciken ya gano kashi 19 na marasa lafiyar COVID-19 sun karkare da alamun doguwar cutar COVID wanda ke karuwa zuwa kashi 27 cikin 100 na waɗanda ke da alamomi ko matsakaitan alamomi amma ba a taɓa kwantar da su ba, da kuma kashi 50 na waɗanda aka taɓa kwantarwa. Sauran cututtukan da aka bayyana a cikin binciken sun hada da cututtukan hanji, cututtukan zuciya da kuma batun lafiyar hankali kamar damuwa. Cibiyoyin kula da cututtuka na Amurka a jiya Talata sun ayyana nau'in cutar COVID-19 na Delta a matsayin nau'i mai cike da damuwa.
A gaida Yusuf Aliyu Haranda da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Kwararru a fannin tsaro a Najeriya sun fara tsokaci a kan yunkurin gwamnatin jihar Kano na gudanar da aikin ƙidayar Fulani a jihar a wani bangare na tabbatar da tsaron rayuka da dukiyar al'ummar jihar. Muhammad Ibrahim Kwari na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wata sanarwar gwamnati ta rawaito gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje na cewa tuni gwamnati ta kafa wani kwamiti na musamman da ya kunshi kwararru da dukkanin masu ruwa da tsaki domin tabbatar da nasarar da aka sanya a gaba. Yanzu haka dai masana sun fara tofa albarkacin bakin su akan wannan mataki. Detective Awal Bala na sharhi kan lamuran tsaro a Najeriya.
Maganar ƙidayar Fulani da gwamnati yayi magana akan ta, ya kamata duk abin da ake yi a jihar ka kai a matsayin ka da chief security na jiha ka san kididdige na harkokin laifuffukan da ake gudanarwa, ka san kuma su waye suke aikatawa, ka san kuma daga ina suke zuwa, ka san da wane makamai suke zuwa, saboda ka san yanda zaka yi takalin din su, wato kai san yanda aka tinkare su, saboda sai ka san cuta kake sanin maganinta na farko kenan. Magana ta biyu kuma idan ka kula daukan kididdigen nasu da daukan sunayen su daga inda suka fito, shi ma proactive measures ne. Duk wanda izo aka dauki sunan sa, aka dauki record din sa, to an san mu sa in ya motsa da kanan an san daga inda ya motsa, saboda haka duk inda aka gudanar da laifi an san daga inda laifin ya fito da kuma ya za a yi maganin sa. Wannan mataki ne mai kyau abinda gwamnati ya dauka.
Wannan mataki dai na ƙidayar Fulani a Kano na zuwa ne makonni kalilan bayan da rundunar ƴan sandan jihar ta bullo da tsarin hana Fulani shiga jihar Kano ba tare da takardar shaida ba daga jami'an tsaro, kamar yadda kwamishinan ƴan sanda Sama'ila Dukko ya nanata.
Waɗanda za su shigo nan jihar Kano to su tabbatar sun zo da takardu daga shugabannin su na Fulani, sa'annan kuma saboda tambayoyi ga jami'an tsaro su ma za su samu takarda daga jami'an tsaro na can domin mu san tabbatar da cewa ba ƴan ta'adda bane, ba kuma barayin shanu bane, a'a za su shigo ne domin su samu makiyaya wanda yake kyau kamar dajin Folgore din nan da sauran dajuzukan da ke nan Kano. Ai Fulani suna yawan zuwa a lokacin damina da shanun su, so saboda haka muke bukatan irin waɗannan takardu daga shugabannin su.
Ko da yake gwamnati na daukar irin waɗannan matakai, amma daga cikin masana lamuran tsaro a Najeriya akwai masu ra'ayin cewa samar da dakarun tsaron daji da ake kira forest marshal ne kawai ka iya kawo ƙarshen fitinar ƴan ta'adda a Najeriya.
Forest marshal dakaru masu tsaron dazuzzuka su suna zaune ne dim a cikin daji, ba su da wani aikin su a cikin daji yake. Idan aka yi su za su rage abubuwa da yawa, kamar misali za a yi maganin garkuwa da mutane, za a yi maganin illegal arms da ake shigowa da su, wato makamai taɓa rauni hanya da ake shigowa da su. Faɗan Fulani da manoma shi ma za a yi maganin san akai forest marshal, za a yi maganin terrorism ta'addanci da ake kisan kai mai uwa da wafi, za a yi maganin sa. Mugwayen kwaya da ake shigowa da su ta barauni hanya shi ma za a yi maganin sa. Kai za a yi maganin abubuwa da yawa, abinda ake kiran forest marshal a ilimin tsaro ta ke mun nage dadi 10.
Detective Awal Bala kenan masanin harkokin tsaro a Najeriya. akan daina zuwa ne a daidai lokacin da rundunar sojojin ruwa ta Najeriya ke bayyana aniyar kafa kwalejin horar da jami'anta a Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton. A ci gaban wata hira da muryar Amurka ta yi kwanan nan da shugaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta Najeriya, Abdulrashid Bawa. Shugaban ya ci gaba da yin bayani game da irin kalubalen da hukumar ke fuskanta wajen hukunta manyan jami'ai da suka sace dukiyar gwamnati. Ga tambaya ta gaba da abokin aikin mu Haruna Shehu yayi mashi.
A san kai mun batun kalubale ta bangaren shari'a da ake samu, amma akwai wanda suke tunani kuma hukumar ta ku ta FCC tana fuskanta wasu kalubale wajen bin diddigin kadarori da ake zargin manya a ƙasa kamar da wawurewa kamar na san dai hukuma ta yi kokari sosai wajen bin diddigin gwamnoni. Shin ta bangaren ma'aikatan ku akwai kalubale da kuke fuskanta wanda kake tunani cewa abin da zaka mai da fifiko a kai dan ganin cewa irin wannan tunani da ake ma hukumar sun kau?
To sha'anin bincike na manya-manyan jami'an gwamnati ko kuma manya-manyan mutane waɗanda ke harkar business yakan ɗauki lokaci. In ka lura kafin ka gano kafin ka san kaza abubuwan kuma da yawa. Waɗannan abubuwan kuma ya danganci hulɗoɗi da wasu ƙasashen duniya waɗanda za ka ga da cewa saboda waɗannan abubuwa ɗin zai ɗauki lokaci. Kahin ai ba abu ne kawai wanda zaka je kasuwa baka saya abu na supermarket ka zo da shi ba shi bane. So ba sai kaga ka fara yanzu aka ya shekara 2 3 4 5 ana yi so wannan abubuwan suna nan shani kuma na cikin gida kowane lokaci ai da ya samu wayansu mutane wayanda su tafiya ba daidai ba babu yanda za a yi a ce mutane tunda ba mala'iku bane ne dan Adam a ce ka zo ka samu mutane 100 bisa 100. To amma kamar yadda ka sani na hukumar tamu muna da department na karan kansa wanda yake shi department din shi yana duba mu ne mu ma'aikatan karan kanmu menene muke ciki menene muke yi. Lokacin da nazo din mun ƙara karfafa shi muna da sabon director wajen kuma yana ta ayyuka kuma kamar yadda ka sani muke ta maganganu akai za mu lakanci issue na information technology sosai harkan computer da za ta taimaka mun da irin waɗannan abubuwa da software kamar yadda kuke maganganu da sauransu abubuwa din insha Allah. Kuma alhamdulillah duk da yake akwai packet of kaza but muna da rating namu na mutane waɗanda yara azaƙai waɗanda sun lakanci addini sun lakanci aikin kuma suna da kishin ƙasa suna da kishin ƙasa sosai na yin wannan abin kuma Allah ya so za mu samu nasara akan wannan tafiya tamu a hukumar tamu.
Madalla a gaida Haruna Shehu da wannan hirar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. rahotonmu na musamman.
Nuru, wata itace ya ce da Allah ya albarkaci kudu maso yammacin Najeriya, amma babu itacen goro a arewacin Najeriya. Sai dai ƴan arewa ke cin goro, masu noman goro Yarbawa ba su cin goro sosai. To me yasa hakan? Na tattauna da wasu ƴan Najeriya.
Mamari Koko.
Mamari Koko kana cin goro?
Ba na cin goro.
Me yasa baka cin goro?
Saboda illa goro mai yawa ce.
Kasan illa goro?
Na sani saboda ruwan nan suna bata maka huhu.
Shi goro?
Eh, su bata masu ne kuma.
Ya ka gane?
To na ga masu yi, masu more ba. Masu more mai gani su tsani da mani da goro, da sigari, da wuri da ba wanda kace. Ya fata in ci tuwo na in sha wata in kwanta.
Baka sha cin goro kenan.
Ban sha cin goro kuma ba ne fatan wani ma abokin na shi ma kan cin goro.
Yanzu idan ka ga mutum yana cin goro, ya kake kallon sa?
Ina mai fatan Allah sai bari.
Baka da dako wani dan uwa mai cin goro?
Ina dan uwa gaskiya mai cin goro, don ga wannan ya cin goro, amma dai ba ina kanan ba. Akwai mai cin goro da nauka.
Saidi.
Saidi kana cin goro?
Muna ci amma karan kada ne.
Kamar gaini kana cin goro da nawa?
So rana guda so guda ne. Rana guda guda san guda san cin sa. San ci.
Ka taba cin uku da?
Ha ban taba ci uku ba.
Amma wannan goro yana da amfani ga jikinka?
Sai goro ya yawa bai da amfani. Amma dai bai ce kai da mun mutane da anti kadan kada suna da amfani.
In kana jambarci kana cin goro kenan.
Abu ga muna ci. A bayan nan hana mu. Ana hana mu bai ci.
Ka da kana cin goro?
Bai daidaiwa.
Ya kai shekara daya?
Bai kai shekara guda daya ba.
To me yasa ka komo kana cin goro can da ba baka cin goro?
Saboda bai ci inda muna jin bai ci muke sa. Muke ci.
Ka ga amfanin sa idan ka ci?
Amfani lokacin mun beti ne zai amfani amma dai ba beti bai da amfani.
Ni suna na Usmanu.
To Usmanu kai ma kana cin goro?
Ina ko cin goro.
Wannan iri kake ci?
To goro ina ci can har ina samun jayanci.
Ka san goro ko kala nawa ne?
To goro na san akwai kala uku. Akwai goro hari, akwai ja, akwai to lokacin ba dausi.
To menene bambancin su idan mutum ya ci?
To ba da bambancin komai wancan dai bauri gare kware wanda asabo wanda a dausi ba heda bauri.
Idan ka ci goro kana jin wani abu?
Kai ban jin komai bayan bauri.
Bai ma amfani a jiki?
Wani mishi kai ban jin wani komai ni.
Ka kai wani lokaci kana cin goro?
Na kai shekara 15 ina cin goro.
To ranar da baka ci goro ba, ya kake ji?
Ne ba ni jin komai ko ban ci komai ba.
Kuma in ka ci shi ba?
In ci shi sai in ji bauri ne.
Amma ba ya kara ka da wani abu?
To bai kara ni komai.
To goro ga ba a noma ne a arewacin Najeriya, nan kudanci ake noma ne. Bai baka sha'awa na cin goro?
Goro na ga mutane ana ci ne kawai ni ko sai na kawo ni kama cin shi. Ba dan kowa na jin komai ba. Sunana Sa'idu Musa.
Kana cin goro?
Ban cin goro malam.
Taba cin goro ba?
Na taba cin goro can da dadewa. Don a lokacin da nake cin goro, aini idan na sai dan goro kamar guda uku duk ina ya cin su gaba ɗaya. To abin da ya kawo dalilin sai na daina cin goro a lokacin nan. To duk inda yanzu ina aiki na kuzari idan ban samu ni ci ba sai in ji gaba ɗaya dun ba shi na abai yi min. Haye kai babin ina ci kuma lokaci irin jabin nan wanda yake bai yi daushe ba yana sabo hakan ga. To idan na ci shi a misali lokacin ina ta Lagos ina da shi aljihuna daga nan har Lagos ba zan yi bacci ba. Sai dai da wancan ake yin bacci ban mai rabu kwanan kwana. Kuma wani aiki ba zan iya shi ba sai na ci shi.
Ka da kana cin goro?
Eh a lokacin da nake ci ne na da yana yi amma yanzu a misali na kai tsawon shekara zai kai 30 rabuna da cin goro da sai dai namijin goro shi nake unguwan da shi.
To kake ji yanzu bayan ka bar cin goro?
Saboda Allah gaskiya yanzu na hijin daidai jiki na bisa ga lokacin da nake cin goro din nan. Don gaskiya ni na gane wasu matsaloli wanda suka taso min dangane da goro din nan. A lokacin nan hakarkarin nan na rika wani lumfashi sai in ji a bai dace da ni ba. Sai in ji kun mura ta taso min sai ci yanda ka san dai ta halaka ni shiga ta ba za ta yadda nake so ba. To shine kawai sanin yanke shawara nake na daina.
Kana ganin cewa goro ne ya haddasa wannan abin?
Eh to lalle ni shi nake zargi don lokacin da na bari sai na ji na samu canji dangane da lokacin da nake cin shi.
Sunana Alhaji Kanar Usman.
Kana cin goro?
Ina cin goro sosai.
Idan ka ci goro me yake kara ka da shi?
To lalle goro in na ci abinci in na ci goro ina jin daɗin zuciya ta ba tashin zuciya.
Idan baka ci goro fa?
In ban ci goro ba wani abinci yayi sanyi in na ci shi sai in ji zuciya ta tana tashi.
Kamar a yini kana cin dan goro nawa?
A yini ina ci dan goro lokacin ina ci sosai ina cin guda biyar. Kai ni mai sai da goro ne ba? Har Kano zan zo daga garin mu Hadeja gaba da Hadeja har Kano zan zo. Kai har Kano zan zo in siyo goro cikin jirgin kasa lokacin akwai. In siyo kwando da dan takarda lokacin kuɗi kankani ne bai wuce. Fan daya, fan biyu, sile 15, sile 7 kwandon goro lokacin.
Ka dauki lokaci kana cin goro?
Na dauki lokaci ina cin goro kwarai.
Kamar shekaru nawa?
Shekaru a ya kai shekaru kamar 40.
Ina cin goro.
Ina cin goro lokacin.
Ka taɓa fashin rana ko wata ko shekara baka ci goro ba?
Ina rasa ba, ina rasa.
Amma yin akwai shida kace.
In akwai shida ce.
Ka taɓa jin jikinka ya canza game da cin goro?
Wallahi ban ji alaman canji ba. Amma a yanzu in na ci sai in ji kamar ciwon daji ina damuna.
To ba ganin kila yawan shekaru ne?
Yawan shekaru ma yana kawo haka.
Wasu mutane a arewacin Najeriya suna amfani da goro wajen zanen suna, aure da matarurruka. Ka taɓa yin ɗaya daga cikin waɗannan?
Eh lalle duk sunan da nake yi goro nake rabarwa.
Wannan goro babu shi a arewacin Najeriya. Me yasa ba za ku yi da irin dunya ga wasa ko kaiwa ba?
ba.
Eh haka ne, amma naji kwanan nan an ce Niger sai shugo goro ya fito yana na ada amfani da shi gaba gaba. Ni kuma ina da wata iyali na in na kai mata goro a yanzu haka ran on dundu sai naji na sai goro kuma haka. Farsa farsa minu minu in kawo mata tace ni ka kawo mu abinci na.
Nana Lima Abashi Ibada. Ka taba cin goro? Na taba ci. Fari ko ja ja. To ya ka ji daga ci goro? Gaskiya dai ina ci shi ina jin jiki na dan karkana daya dan kara karfi kuma dan kara kuzari. To ranan da baka ci goro ba fa. Ban jin komi. Ba ka jin jikin ka ya dan yi san da komi amma ina ga wannan cin goro gaskiya ina karba ni ma in dan iba ci. Ka da kana cin wannan goro? Gaskiya na dan jima amma dai in ba wurin daure aure ko wurin suna ko wasu abubuwa ba sai ne kai ba. Ya ka dai in wani sai ni ma ne kan karba in iba ci. Kuma gaskiya ina jin dadi.
Kana jin dadin goro?
Kwarai. To da goro idan
kwatanta shi da irin abincin da muke da shi arewa ƴaƴan itace kamar kaiwa ga wata da dunya da loda mi za ka ce
a da sai goro gaskiya
to me yasa baka amfani da shi ka kama cin goro
a duk in ne sabon su ba ina ci su ai ce su aka shi ko ba tsotsa ina aka ba wani cin kwarai aka mai ba jaraba dai ce da wanda Allah azza mutane
sona na Umar Isoro
ka ta cin goro
a ta cin goro kwarai ku
gai ni kana cin dana wa
dai ne ina cin da biyu da uku amma yana kame illa kwanan ga da ya kame ciwon daji ne tari hannu ya kai ina mai to shi ne gaskiya kwanan ga na dai na mai
kana ganin cewa goro na kawo wannan abin da kace yanzu
to gaskiya ne dai shi ne dawo sanadi shi ya kame shi don dai ban taba ciwon daji ba ban taba komai ba amma na ci shi kama kari har ya kai ni amai
so biyu
to tun kuwa da ni bashi kuwa Allah ya dauki mi wannan cuta
kamar ka dauki lokaci mai tsawo kana cin goro
a na dauki ran akalla na kashi kara 20
to ka san akwai goro kasar Cote d'Ivoire akwai goro Ghana gashi nan kuma Nigeria wani goro ya hidaji a cikin waɗannan kasashen Afirka
to gaskiya ne dai na Nigeria sai cin goro da wannan gaskiya daushe ni taba ci ko daushe gaskiya da bai da illa amma ni kwanan ga mi illa inda aka tuntu ina ce ne lahiya lo amma dai kwanan gaskiya goro na daina bai saboda illa da kamin sa ni tsaya in ga wada an kai
suna na bada masa
kana cin goro
a ban cin goro
me yasa baka cin goro
kawai bai cikin ra'ayina ba ra'ayin cin goro
idan kan ga wani na cin goro baya baka shawa
a ni bai ba ni shawa gaskiya
ka taba gwada cin goro
a ban taba gwada ba
to yanzu baka tunanin ka koma ka ci goro
a ba eh cin goro gaskiya
wato kana kyama goro dai
a ni dai gaskiya ba ban son ban ra'ayi ne ma
ko ku da ma bisu arewacin Najeriya
a ba don haka dan ma kawai ni bai cikin ra'ayi na ne
Muhammad ka taba cin goro
na taba
har yanzu kana ci
na bari
me yasa ka bar cin goro
saboda abun banza ne bai dade shi ba
ina ka dade shi baka ci
cutar da ni yake
ni haka jin ka ci goro
ko ka ni kiji ina fuka yasa har yasa da dade ci ne
idan baka ci baka fuka
a ba na fuka gaskiya
sai ka ji garau
garo ni kiji
ka taba zuwa wani likita yace goro ne yake sa haka fuka
ban taba ba ban taba zuwa wani likita ba
dan me yasa ka ci goro ne
sai dai shi asu da abun nan inje ya bace na ba ruwa na da goro yanzu ba ni ba shi da ba shi na ba shi
ni ne mamar bankano nan yau adan
ka taba cin goro ada
na taba ji amma na bari
don mista ka bari
dan dai bai min bane
to bai ma ba kuma ka fara ci
da farko na ga na shawa na ga mutane na ji ni ko ni kici yanzu kuma ya yi ta rayuwa ta
ba ka bukatar goro
a ban bukatar goro
da a ce ka so a baka goro kyauta za ka karba ka ci
ina karba ka amma sai dai in ba wani
to idan ka je wurin zanun suna ko taro aka ba ka goro za ka ci
zan dai kawo ma mai ci
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
Operation Manager Wafa FC Jojo Busohi ya ce wasu alƙalan wasa ɗan Ghana na da mummunan tunani na bar wasu clubs su rinka shan kashi a wasannin su. Busohi ne ya kuka sosai game da alƙalancin Latifa Dare a wasansu da Dreams FC a ranar wasa na 29 a Saga Coffee Park wadda aka tashi kowa na da ci ɗaya. Ya sifata alƙalancin a ranar da abin kunya kuma bai kai matsayi ba yayin da ya gaza yin amfani da dokoki na wasan a wasu lokutan alƙalin wasa Adari ya gaza wurin kasa sallamar dan wasan Dream FC wadda ya ci gaba da tsangwamar ɗan wasan Wafa abinda har ya kai shi ga marin daya a cikin ɗan wasan akan filin wasa sai dai abu da duk alƙalin ya iya yi shi ne ya nuna musu su biyun mai mari da wadda aka mara yellow card
Ofisoyin ne a cikin wata hira ya ce wasu alƙalan wasa a ligin din na Ghana na da muguwar manufa da kuma ajandar ganin wasu club sun sha kashi don a yi waje da su. Hukumar kwallon kafar ƙasar Ghana na aiki da bangaren siyasan ƙasar wurin shawo hankalin ɗan wasan tsakiyar Chelsea Callum Hudson-Odoi ya karkatar da amincewarsa ya yi wa ƙasar ta Afirka ta yamma wasa. Shugaban hukumar ya bayyana haka. Shugaban hukumar Kato Krako ya tabbatar da yin hurɗa da gwamnatin ƙasar don shawo hankalin ɗan wasan Hudson-Odoi wadda mahaifinsa tsohon ɗan wasan Ghana ne da kuma Accra House of Oak Bismarck Odoi don ya iya canza matsayin ƙasarsa ya yi wa Ghana wasa duk da cewar ya yi wa ƙasar Ingila wasa a baya. Midiama United ta ɗaukar ƙara akan ra'ayin hukumar kwallon ƙafan ƙasar Ghana inda take umurtar tsohon kocin ɗinta Samuel Bedu ya biya diyyar Ghana City 30,000 ga clubin. Clubin da sau biyu tana lashi FA Cup a nan ƙasar ta yanke shawarar ƙalubalantar hukuncin ya kwamitin da ke kula da matsayi na 'yan wasa ya yanke a ranar Litinin. Midiama ta tsaya kai da fata cewar kwamitin ya kuskure a shari'anci saboda ya gaza jan kunnin mai koyar da wasan duk da tabbatar da cewar kocin ɗin na House of Oak ya kawo ƙarshen ƙwandillansa da ita wannan club. Midiama ba tare da wani dalili ba club ya ce matsayinsa yanzu akan abin da kwamitin ya tsaya a kai ne can gaba a cikin hukunce-hukuncensa. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To yanzu kuma ga takaitaccen labaran duniya.
Isra'ila sun kai wasu hare-hare ta sama a zirin Gaza da safiyar yau Laraba, abinda ta ce martani ne ga harba balan-balan masu cimma wuta daga yankin Falasdinawa. An kai hare-haren ne kan wasu sassa da ke da alaka da kungiyar Hamas, kuma su ne na farko tun lokacin karewar yarjejeniyar tsagaita wuta da kawo ƙarshen rikici na kwanaki 11 tsakanin ɓangarorin biyu a watan da ya gabata. Kwamandan da ke kula da ayyukan sojojin Amurka a yankin gabas da tsakiya ya ce burin Iran na sayan wani tauraron ɗan adam na zamani daga ƙasar Rasha ba shi da wata barazana ga tsaron Amurka. Haka zalika an ji wani sabon bincike da aka gudanar a ƙasar Amurka ya nuna cewar kusan kashi 25 cikin 100 na waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 sun sami sabbin matsalolin kiwon lafiya bayan bincikensu na farko.
Masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta taya na hada shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.